Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, kuma barkanku da warhaka. Jummai Ali da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba, akwai maimaitawa ciki da gaskiya. To amma kafin ku ji wannan shirin, za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta kaddamar da yaƙi akan cin hanci da rashawa har ma ta kama wasu mutane. Akwai sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar. Jiya Talata, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ƙara matsawa kusa da zama mutumin yadda jam'iyyar Democrat za ta tsaya a matsayin a zaman wacce za ta mata takarar shugabancin Amurka. Ba da kammala kida kusan ƙuri'u da kada zaben fidda guni da aka yi a jihar Kentucky, Clinton tana kan gaba da Senator Bernie Sanders da kusan ƙuri'u 2,000. Jami'an hukumar zaɓe da ke jihar sun ce ba za su ayyana kowa ba tukun a zaman wadda ya samu nasara, amma ita Hillary Clinton ta ayyana kanta a zaman wacce ta ci zaɓen. A wani zaɓen fidda guni da aka yi a jihar Oregon jiya Talata, rahotanni suna nuni da cewa Senator Bernie Sanders ne zai lashe ko ya lashe zaɓen da aka yi a jihar. A yadda zaɓukan suke tafiya da kuma abin da ya rage, zai yi wuya ainihin Senator Sanders ya wuce gaban Madam Hillary, wacce ake jin za ta gama samun ƙuri'u da ake bukata domin zama ƴar takara a zaɓukan da za a yi ranar 7 ga watan gobe.
Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗin dala miliyan 1,100,000,000 domin a yaƙi da cutar Zika, ƙasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema. To amma kuma kusan ninkin abin da majalisar wakilai take nazarin amincewa. Jiya Talata, majalisar wacce jam'iyyar Republican take da rinjaye ta amince da kasafin da ƙuri'u 68 da kuma 29 na waɗanda ba sa goyon baya kan buƙatar da gwamnati ta gabatar cikin watan Fabrairu, sakamakon gargaɗin da ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya suka yi cewa cutar tana iya bazuwa a sassan Amurka mai yawa. Cutar da sauro ke yada tana iya haddasa mummunan nankasa ga jarirai, wacce aka danganta da matsalolin da suka jibanci kwakwalwa.
A halin da ake ci kuma, jiya Talata majalisar dattijan ta amince da dokar da ta baiwa iyalai da dangin waɗanda suka halaka su 300,000 a harin ta'addancin da aka kawo nan Amurka ranar 11 ga watan Satumba ta shekara ta 2001, har da waɗanda suka tsira daga harin su shigar da ƙara kan ƙasar Saudi Arabia domin ta biya su diya. Dokar wacce ta ba da damar shigar da ƙarar neman Saudiyyar ta biya diya dangane da kowace irin rawa da ƙasar ta taka a harin da aka kawo nan Amurka, 15 daga cikin mahara 19 da suka yi fashin jiragen fasinja 4 da aka yi amfani da su wajen kai harin 'yan ƙasar Saudiyya ne. A Najeriya, ƙungiyar kwadago da na fararen hula har yanzu suna kan bakarsu na fara yajin aiki yau da Araba saboda ƙara farashin mai, duk da umarnin da kotu ta bayar na hana su yin haka. Babbar ƙungiyar kwadago da kuma ƙungiyar ma'aikata masu sana'o'i da ake kira TUC a takaice, waɗanda suka ce suna da wakiltar ma'aikata miliyan 6.5 da wasu ƙungiyoyin fararen hula, sun nemi ma'aikata su shiga yajin aikin ne saboda ƙarin farashin mai, dalilin janye tallafi da kuma ƙarancin kuɗaɗen ƙasashen waje.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin rundunar sojan Amurka mai kula da Afirka da ake cewa AFRICOM a taƙaice, Colonel Mark Chidell, ya ce rundunar ta yi nazarin wasu wurare 11 da niyyar zaɓe ko kuma gina wani sansani na biyu a nahiyar. Colonel Chidell, wanda ya yi magana da muryar Amurka daga birnin Brussels jiya Talata, ya ƙi ya bayyana wuri da rundunar take dubawa a zaman sansaninta na biyu, illa kawai ya ce Najeriya ba ta cikin wuraren. A halin yanzu dai Amurka tana da sansanonin soja a ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka, Hakanan kuma akwai sojojin Amurka a Somalia inda suke taimakawa sojojin yankin a fafatawan da suke yi da 'yan kungiyar Al-Shabab. Tana kuma da sojojinta a ƙasar Kamaru domin taimakawa a fafatawa da sojojin taron dangi suke yi da 'yan kungiyar Boko Haram daga Najeriya. Hakanan rundunar ta horar da sojojin Najeriya a matakai daban-daban.
Daga yanzu hukumomi a birnin San Francisco da ke nan Amurka sun ba da umarnin duk wata tallar lemun kwalba a bainar jama'a sai ya hada da gargadin cewa shan lemun yana iya janyo kiba. Duk da kalubale da kamfanonin sarrafa lemun zamanin suka yi cewa yin hakan zai saba yancinsu na magana. Gargadin zai ce shan lemu daga da aka karawa sukari yana iya haddasa kiba da cutar sukari wato diabetes da kuma rubewar hakori. Tilas a duk tallace-tallacen lemu da wasu kayayyakin shaye-shaye na zamani da aka karawa sukari da ake tallar su akan irin manyan allunan na talla ko a jikin motocin kiyakiya ko a tashoshin shiga mota ko akan manyan takardu ko a dandalin wasanni a birnin na San Francisco.
Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Kamaru ta kama jami'an gwamnati da dama a yakin da take yi da cin hanci da rashawa. To amma wasu mutane na cewa shugaba Paul Biya, wanda ya shafe shekaru 34 yana jan ragaman mulkin kasar, yana kokari ne ya murkushe masu hamayya da shi. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka ne ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yawande. Daga cikin mutane 14 da aka kama cikin makonni 2 da suka shige, hadda Joseph Andre Iyebe Iyebe, babban jami'in gwamnati daga birnin Bagnate da ke yammacin kasar. Ma'aikatar shari'a kasar Kamaru ta ce kotu ta musamman ta yaƙi da cin hanci ta caji waɗannan jami'ai, kuma tuni har an garkama su a gidan yaron birnin Yawande. Lauya a ma'aikatar shari'a mai suna Etienne Dika ya ce an zargi mutane 14 ne da laifin yin almubazaranci da $9 million, kuɗin da aka yi niyyar biyan mutanen da aka kwacewa filaye domin gina tashar jiragen ruwan Kirbi. Mr. Dika ya ci gaba da cewa,
si effectivement on trouve qu'ils ont soit dérobé de l'argent, ils ont détourné l'argent, ils ont été actifs dans la corruption.
Mr. Dika ya ce a harshen Faransanci cewa ya kamata 'yan kasar Kamaru waɗanda suke hankoron ganin an yi abubuwa a bayyane su taimakawa gwamnati a yaƙi da cin hanci da take yi, maimakon yin gunagunin cewa an kama mutane ne a saboda dalilai na siyasa. Cikin waɗanda aka kama har da tsohon Prime Minister Ephraim Inoni da wasu manyan jami'an gwamnati, ciki har da wani tsohon minista mai suna Marafa Hamidu Yaya, wanda ya dage a kan cewa gwamnatin Paul Biya ta kama su ne a saboda begen shugaba Biya na kasancewa a kan ragaman mulki har iya rayuwarsa. A wata wasiƙa da ya rubuta wa 'yan jarida, Marafa Hamidu Yaya ya ce a shekara ta 2008 ya baiwa shugaba Biya shawarar cewa kada yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima, tsarin mulkin da ya ƙayyade wa'adin shugaba. To amma ya ce sai shi shugaba Biya ya yi watsi da irin waɗannan kiraye-kirayen, ya canja tsarin mulkin kasar, ya sake tsayawa takarar shugaba, kuma aka ayyana shi a zaman wanda ya samu nasara. Etiye Haman na wata ƙungiya da ke hankoron kare 'yancin jama'a ta ƙasar Kamaru da ake cewa People's Right ya ce da alama yaƙi da cin hanci yana auna masu hamayya da shugaba Biya.
Les gens pensent réellement que, parmi lesquels les agitateurs, que l'opération Epervier est une opération.
Ya ce mutane suna zaton tsare jami'an da ake zargi da laifin cin hanci yana da alaka da siyasa, domin duk da kakkamin mutane da ake yi da tsare su bata canji zani ba, domin ana ci gaba da cin hanci da rashawa. Ya ce yawancin 'yan kasar Kamaru ba su damu ko a kama mutane ko kuma kada a kama su ba. Ita kuma sakataren yaɗa labarun babbar jam'iyyar masu hamayya ta Social Democratic Front, Beatrice Anibon, cewa ta yi, maimakon shugaba Biya ya tsare waɗanda aka kama, a neme su su mai da kuɗaɗen da suka sace.
First, there were ministers and persons of that rank who embezzlers in this country.
Tace da farko akwai ministoci da manyan jami'ai da suka yi almubazaranci, tace yan kasar Kamaru suna son a maido da kudaden da aka sace domin a yi amfani da su wajen gyara ko kuma gina hanyoyi da samarwa mutane ruwa da wutan lantarki. Waɗannan su ne abubuwan da yan kasar Kamaru suke so. Gwamnatin kasar dai ta kiyasta cewa an sace kimanin dala miliyan 152 kudin jama'a. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitawa take da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata mun je da wani sanannen dan damfara da muka shaji a wannan fili wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljannu ya rikide ya koma rauhani ya kira wani mai sauraron mu a katsina Sani Shaga kofar saura. Yace za su nada shi halifar su ne tsakanin bil'adama. To a lokacin da wannan lamarin ya faru, Sani Shaga ya fara nadar dukkan maganganun su da wannan dan damfara a waya, ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya ya fada mana abin da ke wakana. Mun bashi shawarar da ya ci gaba da nada domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. An dai ji shi yana fadin cewa shi ba aljani bane, rauhani ne domin aljanu macuta ne, su kuma rauhanai salihai ne. Daya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan ƴan damfara shine sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen kwarai ne domin mutun ya sake jiki da su cuce shi. Babban makamin su kenan. Yau zamu je da za a mai da Sani Shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan.
Ta'ala barakatu.
Amin wa alaikum assalam.
Wani ina gajiya.
Barka da yini.
An wani lafiya Muhammad Sani a gida ya alkataiya.
Alhamdulillah lafiya kalau.
To ubangiji Allah ya maka albarka, ubangiji Allah isa ka gama da duniya lafiya.
Amin amin.
Ubangiji Allah izama jinka izama ganinka ijibanci al'amarinka.
Amin amin.
Ina alqur'anin nan da yake ka dauko
yana masallaci.
To yayin da zaka je sai ka dauko shi sai ka aje shi.
Haka ne.
Shi kusa da kai.
Haka ne.
Yau wato sai ka aje shi.
Da yake masallacin da na kai shi.
Na'am, ba wanda ka kai ba, baka da wani a gida?
Eh. Ina da wani a gida.
To.
Ina da wani a gida.
To,
yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam.
To, kai alwala sai ka dauko shi sai ka kira wani.
A ina da alwallata.
To alhamdulillah ka dauko shi ka rike da hannun dama. To ka dauko shi.
Da shi a hannun dama.
To Muhammadu Sani ni ma ga Alkur'ani na izu sittin na dauka na rike shi da hannun dama.
Masha'Allah.
Wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali ko aya guda ɗaya a ciki ka san Alkur'ani kalamin Allah ne zancen Allah ne Allah ne ke cewa la yamassahu illa al-mutahharina tanzilun min rabbil alamin.
Wannan gaskiya ne.
Babu mai daukan Alkur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba.
Wannan gaskiya ne.
Ina so ka zama halifa na a doren wannan duniya ni zan taimake ka tsakanina da Allah. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har in na cuce ka ko na ha'ince ka ubangiji Allah ya sa wannan alqur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira kuma ka ce ni Muhammadu Sani
to ni Muhammadu Sani
zan rike amana zan rike alƙawari zan rike sirrina a tare da ni kuma ba zan cutar da kowa ba a doren duniyan nan
zan rike sirrina da alƙawari ba zan cutar da kowa ba a doren duniyan nan
kaga manzon Allah ne ke cewa an ka tabbasaru hu mallaka amruhu duk wanda ya rike sirrinsa zai iya riga al'amarinsa
wannan gaskiya ne
wannan baiwa ce da daukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahhar cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka ba mu muka yi maka ba
wannan gaskiya ne
babu abinda na isa in maka wanda Allah bai maka shi ba
wannan gaskiya ne
saboda haka Muhammadu Sani Allah ya maka albarka Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya saka gama da iyayenka lafiya
amin amin
Allah kuma ya shirya maka zuri'arka shiri na idan nasirat almustaqim shiri na kan hanya madaidaiciya
amin amin
to Muhammadu Sani in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kumfai kun za mu halarci zuwa can wannan kasa da kake zuwa kasar jamhuriyar Niger wannan gari babba na Chota akwai babban masallaci da zamu je inda zamu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun Al-Qur'ani mai tsarki
amin wa alaikum assalam
Muhammadu Sani ina kwana ina kace
lafiya kalau an tashi lafiya
lafiya Muhammadu Sani
masha Allah ya gira
ya gida
a lafiya lau
ya yara
alhamdulillah lafiya kalau
ubangiji Allah ya albarkaci zuri'arka Allah ya kare ka daga sharrin makiya
amin amin
sauka ce ta alqur'ani zamu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma kudu da arewa
sha
cikin ikon Allah subhanahu wataala
sha
kuma akwai darduma wacce zamu gabata maka ita wannan darduma lokacin Annabi Sulaiman dan Dauda take
sha
mu wannan darduma da zamu gabatar maka domin me domin zaka zama halifin ma'duran kasa
sha
saboda wai zaka iya aikata aikin alkhairi kaga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama kaga ta dalilin aikin alkhairin da zaka aikata mun shiga aljanna fiddausi munzila
wannan gaskiya ne
dan Allah ya tabbatar maka da wannan darduma zaka yi murna zaka yi farin ciki a rayuwarka a doren duniya
masha Allah
saboda ita wannan darduma na farko zaka iya zaunawa a kanta kuma kaga darduman nan inda kake so ka je a doren duniya an kana so ka yi sallah a ƙasar Saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hafta ka rufe idan ka kai addu'a to zaka ka gabata a wannan ƙasa
wannan gaskiya ne
Muhammadu Sani ka rike sirrinka a tare da kai
masha Allah
ba a magana da Muhammadu Sani a je a ga gaya wa da aboki ko wata kan da shirin su
wannan gaskiya ne
kana ko saboda manzon Allah ne yake cewa ka tabbatar hu mallaka amruhu wanda ya rike sirrinsa zai iya riƙa al'amarinsa wannan baiwa ce da daukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahhar
wannan gaskiya ne
cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka
Muhammadu Sani Allah ya sa gama lafiya
amin amin
wannan sauka da ina so za a yi yanka
ta
za a sadaukar da wannan nama
ta
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da me ya hadaya lokacin kafin yayi wafati idan babbar sallah ta zo da me ya hadaya
rago kenan
to za a samu lagu kamar nan nawa kace kani za a iya samu
ai ba yadda ba a samu shi eh to kaga za a iya samu kamar na 30,000
na'am to Allah ya maka albarka
amin amin
to muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan kwatalkwashi
kwatalkwashi
kasar Jamfaraba
to
wannan akwai wani dutse na kwatalkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi 100 adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala
to masha Allah
za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan kuzo
to
kuma za mu kwatar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin 99 da suratul kahfi 99 da suratul ala imran 99 da suratul tabara 99 da idza waqa'a 99 da arrahman 99 yanzu 31 za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne anan
eh za su samu
yanzu Muhammad Sani wani lokaci kake ganin za a iya samun 30,000 sai ga maka hanyar da zaka bi mafi sauki za ka tura sako a wannan na'ura da za mu samu kai ka dan auta ya gabatar mana da wannan hadaya
to
hanya mafi sauki za ka iya siyan wannan kati na MTN
katin MTN
eh akwai manya 1,500
ta
guda 10,015 kenan ko
eh
guda 20,030
ta
to idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku
ta
sai ka bismillah sai ka kankaro wannan kati sai ka fara tura guda 10
ta
sai ka aje su a tare da kai sai ka kara tura guda 10 sai ka aje su a tare da kai
ta
idan muka samu aka gabatar
ta
wannan ne rago shi za mu ba wa naira 1 ba zai cire ba a cikin wannan kati da zaka tura
ta
sai mu gabatar da wannan hadaya idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntube ka bayan an kammala sai ayi addu'a
ta
to komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnan wannan dan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara din muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari to amma kash bai san cewa shine ake damfara din ba a shirin mu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya a huta lafiya
ga rahoto ko kuma sharhin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba daga bakin wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsare.
Da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da ke nuna cewa mai yiwuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da wanda ya gada wato Dr. Goodluck Jonathan akan sabon harin da tsagerun yankin Niger Delta suka kaima bututan mai a yankin. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin cewa mabarata a jihar Kaduna sun yi daren mikiya tare da yin cincirindo a gidan gwamnatin jihar ta Kaduna domin neman a janye dokar bara da gwamnatin jihar ta kafa. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta ambato ministan yaɗa labaran Najeriya ne Lai Muhammad yana cewa gwamnatin Najeriya bata sanya tsarin janye tallafin mai ba a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2016 ba. A ɓangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta ce ana ci gaba da tattaunawa a tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadagon kasar game da janye tallafin man fetur din. Jaridar Leadership ta ba da labarin cewa wata kotun kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS ta ware kwanaki 2 domin sauraron shari'ar da ake yi ma mai baiwa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shawara akan sha'anin tsaro Kanal Sambe da Suki game da badakalar kudaden sayan makamai a lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata. A ɗaya gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta bayyana cewa jam'iyyar APC a jihar Edo ta sanya kwamitin yin sulhu a tsakanin gwamnatin jihar Edo Adams Oshomole da kuma mataimakinsa Dr. Pius Obudu da suke zaman ƴan Marina tsakanin su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi wata ganawa ta sirri da gwamna Wike na jihar Rivers. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily. Koda yake jaridar ta ce babu wani ƙarin haske game da ganawar, amma akwai hasashen cewa tana da nasaba da sha'anin tsaro a yankin Niger Delta. A ƙarshe da jaridar People's Daily za mu kammala da wani labarin da ke nuna cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta cafke wani matashi ɗan shekaru 25 da ya yi ma wata yarinya 'yar shekaru 4 fyaɗe har ta mutu a can cikin ƙaramar hukumar Ganye da ke jihar Adamawan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Waƙa bakin mai ita aka ce tafi daɗi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Ina na Sahari ne sajin waya gajar ga ƙaramar hukumar kurfu a jihar Katsina. To, ƴan Najeriya, wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi bai kamata a ce muna ta zage-zage ba, saboda mun san in Allah ya yarda baba Buhari ba mutum ba ne mai so cikin ƙasa, domin an ce abin da yaro babba ya hango to yaro ba zai hango shi ba, don haka kamata ya ce mun yi addu'a abin ya zama alheri gare mu. Dan Allah ɗan Najeriya ya kamata mu tsaya su da addu'a. Kira na nabi kuma ina so in yi kira da gwamnan mu na jihar Katsina Honorable Aminu Bello Musale, dan Allah dan Amal a gaggauta a sa mana ƙananan hukumomi, saboda yanzu magana da ake yi ba mu da ƙananan hukumomi, ko dai a yi zaɓe ko kuma a yi kantomomi. Saboda idan talakan ƙauye ya tashi ya san inda zai je ya kai kuka game da makaranta ko ruwan sha ko asibiti ko wani abu. Don haka yanzu ni magana da ake na kai takarda ta kai sau 10 a ƙaramin hukumar kurfi, to sai in rasa wa zan bawa a kan makarantar mu ta Gajirga. Don haka dan Allah dan Annabi a taimaka a sanya mana ƙananan hukumomi, ko dai a yi zaɓe ko kuma a sa kantomomi. Na gode muryar Amerika.
Mai magana Musa Shehu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya mu al'umman Najeriya muna Allah wadai da dangazangan da ƙungiyar kwadago ta Najeriya take so ta yi a gobe Laraba. Sam bai dace ba, bai kamata ba. Abu nawa mu talakawan Najeriya ya zo ya same mu? Wannan dangazanga kuka yi akan abin da ya same mu? Ba wani dangazangan da kuka yi. Amma yanzu saboda buƙatun, saboda 'yan adawa sun saye ku za ku fita ku muwa shugaba Buhari ta don ku zo ku ɓata masa gwamnati, wannan ba kana ba ne, bai dace ba. Ai, a arewa maso gabashin nan hikimar Boko Haram ya hana mu zama a gidajenmu, ga tsananin kayan abinci, yanzu haka in ka ba ta kai naira 800 kwano ɗaya, amma ba ku tayi kun yi talaka dangalanga ba, wai sai yanzu ku ce dan ya cire tsallar in mai za ku fita ku yi dangalanga, wannan ba kana ba. Ya kamata ku tsayar da wannan dangalangan da kuke so ku yi. Don haka Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya. Na gode gidan rediyon muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Sunana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Jiya Talata, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ƙara matsawa kusa da zama mutum yadda za ta zama ƴar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat. Bayan da kammala gida kusan dukkan ƙuri'u da aka haɗa a zaɓen fidda gwani a jihar Kentucky, Clinton tana kan gaba da Bernie Sanders da kusan ƙuri'u 2,000. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da kasafin kuɗi dala miliyan 1,000 da miliyan 100 domin yaƙi da cutar Zika ƙasa da abin da gwamnatin shugaba Obama ta nema, to amma kuma kusan ninkin abin da Majalisar Wakilan Amurkan ta amince da shi. A halin da ake ci kuma jiya Talatan, Majalisar Dattijan ta Amurka ta amince da dokar da ta baiwa iyalai da dangin da waɗanda aka halaka su 3,000 a harin ta'addancin da aka kawo Amurka su shigar da ƙara na neman diyya daga ƙasar Saudi Arabia.
To, kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri a kasance lafiya.